sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masurarro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashi Gumel tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau ranar Litinin 2 ga watan Maris na shekara ta 2020. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar lafiya a jihar Kano ce sun haɗa hannu da jami'an filin saukar jiragen sama na jihar domin ɗaukar matakan kare al'umma daga cutar coronavirus. Haka kuma za mu kawo muku wata hira ta musamman da wani matukin jirgin sama kan yadda za a kare yaduwar wannan cuta ta coronavirus. Sai kuma wato za mu kawo muku kuma shirin adai na shan kwaya wanda Tanti Asero ta shirya kuma za ta gabatar mana. Daga nan kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma wasu raro ki kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labaran. Kasar Italiya a jiya Lahadi ta ba da sanarwar cewa adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya karu da kashi 50 cikin 100 a cikin kwana ɗaya kawai, yayin da aka killace garuruwa da ƙauyuka 11 a arewacin kasar. Ganin yadda take da adadin mutum 1,700 da aka tabbatar sun kamu, yayin da 34 suka mutu, kasar ta Italiya ta zama kasar da cutar ta fi addaba a nahiyar Turai. Hukumomi a kasar sun bayyana cewa suna kyautata zaton adadin zai karu, sanin cewa cutar na ɗaukar kwanaki 14 kafin ta bayyana a jikin bil'adama da kuma lokaci da ake ɗauka kafin a ɗau mataki. Haka zalika kasar na da waɗanda suka manyanta da yawa. Masana harkar lafiya sun ce masu shekaru 65 zuwa sama sun fi saurin kamuwa da cutar. Hukumomi a Amurka sun gargaɗi Amurkawa da su guji tafiya zuwa arewacin Italiya, yayin da manyan kamfanonin sufurin jirgin sama biyu na Delta da American Airlines suka dakatar da zuwa Milan, babbar cibiyar kasuwanci ta Italiya. Da daren jiya Lahadi, jami'an lafiya a kasar Washington, jihar Washington da ke nan Amurka sun bayyana cewa an samu mutum na biyu da ya rasa ransa a sanadiyar cutar coronavirus. Masu bincike sun ce mai yiwuwa cutar ta yi ta yaduwa na tsawon kwanaki a sashin mai yawa na Seattle ba tare da an gano ba. A wata sanarwa, hukumar kula da lafiyar jama'a a Seattle ta ce wani dan shekaru 70 da haihuwa ne ya rasu ranar Asabar. Haka zalika jami'an lafiya sun sanar da cewa ran Juma'a wata mata 'yar shekaru 50 da doriya ta mutu daga cutar, wanda dukkanin su biyu aka bayyana cewa sun yi rashin lafiya matsananci a wani asibiti da Kirkland a gabashin Seattle. A halin da ake ciki, jihar ta Washington na da mutane 12 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar. Tsohon magajin garin South Bend a jihar Indiana, Pete Buttigieg, ya haƙura da takara da yake nema na zama shugaban ƙasar Amurka a shekara ta 2020. Kwamitin yaƙin neman zaben Buttigieg ya sanar jiya Lahadi cewa ya janye daga neman jam'iyyarsa ta Democrat ta tsaye da shi ɗan takarar shugabancin ƙasar, yayin da ya tashi ba delegate ko ɗaya a zaben fidda ɗan takara da aka gudanar ranar Asabar a South Carolina. Buttigieg ya ƙara ƙaimi biyo bayan nasarar da ya yi da ƙyar a zaben jihar Iowa a watan da ya gabata, sannan kuma ya zama na biyu dab da wanda ya zama na farko a New Hampshire.
Tauran an jima kaɗan Aisha za ta kawo mana sauran labaran duniya, amma kafin nan hukumomin lafiya a jihar Kano sun ce suna haɗa hannu da jami'ai a tashar sauka da tashin jiragen sama ta Aminu Kano domin ɗaukar matakan kare al'ummar jihar daga cutar coronavirus. azantawa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari, kwamishinan lafiya na jihar Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa. Ya ce baya ga haka gwamnatin jihar ta bada umarnin sake bude cibiyar killace mutanen da suka kamu da cututtuka na musamman dake yar gaya a gabas da birnin Kano domin shirin kota kwana.
Kano tana ta kokarin yadda za ta tabbatar da cewa ba a samu kullar wannan cuta ba, kamar yadda aka sani yau kwana uku da suka wuce an samu cuta karo na farko a Najeriya, wato a jihar Lagos. Wannan ya kara ba mu kuzari da kwarin gwiwa mu kara jajircewa kan shirin da ake yi. Mun je airport tabbatar cewa an yi tsare-tsare wanda duk wanda ya shigo za a tabbatar da an duba shi an auna shi ba shi da wata matsala makamancin wannan kafin ma a sako shi fito daga filin jirgin sama. Wannan kenan, cikin kuma ba fata muke ba in an samu wata matsala wacce za a iya gani cewa sai an sake bincika sai an sake auna an samar da wurare da za a yi wannan din, sannan kuma an samar da ambulance wato motar daukar marasa lafiya wacce za ta iya dauko marasa lafiyar nan daga Chai Airport har a kai cibiyar da aka ware domin kula da marasa lafiya irin wannan. A cibiyar nan an samar da ma'aikata kuma an horar da su kuma ana ci gaba da horar da su domin su tabbatar da ba da kulawa ta musamman ga mutane da ake ganin ko suna dauke da irin wannan cuta. Kuma an samar da kayayyaki na kariya da su kansu ma'aikata za su amfani da shi.
Kai maganar kun hada gwiwa da hukumomin tashoshin jiragen sama, wannan iri tsari aka yi
idan fasinjan shiga jirgi akwai form din da ita ma'aikatar lafiya ta kasa ta ba kowane jirage domin duk kowane fasinja hau ya cika. Wannan zai ba da dama a san daga inda yake da tafiyar-tafiyar da yayi da kuma address da sauran abubuwa, wanda in suka zo za mu karbi wannan form din a airport. Akwai wuri na farko da ake fara duba, za a duba wannan form, sannan kuma za a dauki temperature din su, zafin jikin su, sannan kuma za a tabbatar an kula in akwai mai yawan tari kamar yadda aka sani ko yawan atishawa ko kuma yana wahalar numfashi, to za a sake janye shi daga kan wannan layi a sake kai shi wani wurin inda za a sake duba shi. Idan an sake ganin akwai alamu dai sosai, akwai wurin da za a kai shi a aje shi kafin su ma'aikatan mu su je amfani da wannan mota ta daukar ma'aikata marasa lafiya a dauko shi a kai shi wacce tibiya.
Baya ga su hukumomi na wato tashoshin jiragen sama, bakin nan suna shigowa daga watakila hanyoyi na kasa, akwai wasu matakai da kuka dauka makamantan waɗannan?
Alhamdulillah, shi ma mun yi wannan tunanin kuma mun gayyaci su NURTW wato hukumar motocin haya, mun yi zama da su mu ga cewa ya za a samar da wata hanya a tashoshin nan na motoci na wajen fadakar da su kansu direbobin da duk ma'aikatan da ke wannan a tashoshin mota domin su fahimci da cutar take, domin su fahimci alamominta, domin kuma su kula da kowanne fasinja daga ina ya zo.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To yanzu kuma har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma dai ga Aisha dauke da sauran labaran duniya.
Wani jami'in bincike na Majalisar Dinkin Duniya ya yi tur da matakin da kasar Eritrea ta dauka na fatattakar masu kokarin morar yancin su na dan adam da kuma masu kokarin morar yancin su na yin addinin su, a cewar wani rahoto. Kazalika da mawuyacin tsarin shiga sojin kasar dole na lokaci mara adadi da kuma yawancin zarafi a kasar. A rahoton na Majalisar Dinkin Duniya game da halin da yancin dan adam ke ciki, an samu matsalar take hakkin dan adam da yawa wanda ya kunshi kame yan kasa ba bisa ka'ida ba, ke tahaddin mutum da azabtarwa. Wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman da ke kula da haƙƙin ɗan adam a Eritrea, Daniela Krevet, ta nuna rashin jin daɗi game da matsayar da gwamnati ta ɗauka game da ƴancin addini. Ta faɗi cewa ana kame kristoci da suke gudanar da addininsu ba tare da izinin gwamnati ba. Haka zalika kristoci waɗanda gwamnati ba ta amince da ɗariƙarsu ba. Ta ƙara da cewa musulmi ma ba su tsira ba, ana kame su a kulle. Ta kara da cewa
there are however immediate measures that the authorities could take
To akwai wani matakin gaggawa da hukumomin za su iya dauka da bai dogara akan sauye-sauyen tattalin arziki ba, kamar tsaida tilastawa matasa shiga soja, ware ilimin secondary daban da aikin soja na tilas, da kuma samar da matakan sa ido don hana cin zarafin al'umma musamman mata da ake tilastawa shiga soja. Kafar yada labaran gwamnatin Syria Sana ta sanar jiya Lahadi cewa sojojin Turkawa sun kai hari kan jiragen saman Syria a lardin Idlib. Sana ta ba da rahoton cewa matukan jirgin sun fice daga jirgin mara matuki, sun kuma sauka lafiya ba tare da jin rauni ba ta lemar sauka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da cutar coronavirus ke yaduwa ƙasa zuwa ƙasa a fadin duniya, wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya ji ta bakin wani direban jirgin saman kamfanin Azman Captain Muhammad Abubakar kan koya gamsu da matakan da ake dauka a filayen jiragen sama a duniya domin kare yaduwar wannan cuta.
Alal haƙiƙa idan gwamnatin mu ta himmatu kamar yadda aka ba da himma a lokacin da muka samu matsalar wancan ciwo na Ebola, za a yi nasara. Tunda an ka tuna lokacin Ebola kamar da wasa wannan al'amari ya faru, amma da Allah ya taimake mu, jami'an mu na lafiya da kuma kwamitoci da gwamnati nada suka yi hubbasa, an bi su an gano duk inda suke kuma aka killace su, wanda hakan ya sa Allah cikin ikonsa muka samu saukin yaduwar wannan cuta na Ebola a Najeriya, wanda an ban manta ba bayan faruwar na Najeriya da ya faru a Amerika. Kusan sai da suka turo wa jami'an su suka zo nan Najeriya, suka kwaikwayi irin matakan da jami'an mu na nan suka dauka na kiyaye yaduwar Ebola a kasar Amerika.
Ya za a yi da sauran fasinjojin da shi wannan dan kasar Italiya ya shiga jirgi da su daga Italiya zuwa Turkiya, kamar dai sauran ma'aikatan jiragen saman kenan?
To kamar yadda na faɗa ne, matukar gwamnatocin waɗannan kasashe da aka yi zirga-zirga musamman tunda jirgin Turkiya ya fara zuwa kafin ya tafi Najeriya, gwamnatin akwai manifest, wato list na dukkan fasinjoji da suka tashi daga wuri kaza zuwa wuri kaza, wanda dama yana cikin ka'ida da sharuɗa na yanayin zirga-zirgar jiragen sama, cewa a kowane lokaci dole kowane jirgi da zai tashi daga wuri kaza zuwa wuri kaza a samu list na sunayen dukkan wanda suke cikin wannan jirgi. Idan aka yi amfani da wannan, za a yi bincike, kuma tunda Allah ya kunsa ya kasance international flight ne, kusan kowa ana da email ɗin shi da phone number, to za a iya tracing wani da wani daga ina ya zo, ina ya tafi, wace ƙasa ya shiga, kuma da ya shiga ƙasar wani jiha ya tafi. Duka wannan abu ne insha Allah wanda idan aka yi hubbasa za a iya gano su baki daya.
To Captain Muhammad Abubakar kenan a tattaunawar su da Babangida Jibrin. To kafin mu kai ga shirma na gaba, a shakata da wannan waka.
Mata mun yada amana da kanku, sai na zo
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Kamar sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kowace yace kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Tukar asha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara tukar asha kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na Adela shan kwaya. Sunana Binta Esiru, jagorar wannan shiri, da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. To kamar yadda wasun ku suka ji a shirin mu da ya gabata, inda aka tattauna da komandan NDLEA na jihar Adamawa Alhaji Idris Bello game da matsalar shaye-shaye a jihar. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na biyu, za mu ci gaba akan matsalolin da hukumomi kan fuskanta wajen yaki da miyagun kwayoyi. Yanzu bari mu koma jihar Adamawa a Najeriya, inda wakilin Ibrahim Abdul Aziz zai ci gaba da tattaunawa da komandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello.
Kaman wani matsaloli ko fuskanta in kuna gura da wannan aikin?
To ai ka saka matsaloli da yawa. Kai na farko akwai dai in yadda da mutane, kuma aka je za ka ga cewa in muka je kame kila akwai yan angon ko yan suna so su tausayawa da za a kama, ba san a kama su. To akwai no matsalolin abubuwan aiki ma da ba mu na su bane ba gamsassu yadda muke so, amma alhamdulillah kuma matsalan wannan ino kai yake aiki kudi wannan abun na son kudi za kafin ma wasu su baka ino a ayyukan za su ce maka ga abin da suke so ko kuma ga yadda suke so. So akwai da irin waɗannan ino matsalolin da muke ya fuskanta, amma alhamdulillah dai muna no san yadda dai muke yi kuma Allah na ba mu nasara akai.
Kamar yadda kika faɗa a duk da wannan kuna tunkarin da raba gambo wani bakin shi ne bakin magana su kansu wanda ake da nesu wato ba kuma wani lokaci su kan yi kare wajen bayyana irin wannan ne kuke da nuna da kansu al'umma.
Eh muna abu daidai gurgudu don you know yes su suna tsoro ne kada zo su bada you know wani jawabi kuma daga baya a zo a ce su ne, amma insha Allah na ga musu mu dai annan wannan ba zai taba faruwa ba. Kowane ne su zo nan su ba mu duk abin da sirrin da za su iya ba mu ko menene, kuma insha Allah abin cikin sirri ba za su sani ba kuma za a yi aiki yadda ya kamata. Amma kai wannan ma ai da muka yi bayan haka kwatsa muka shiga wurin bai ai mu amfani da wasu wannan mutane kafin mu shige, don in je ka zace zaka yi aiki haka nan ka tafi kai haka nan ba ka tafi kai zaka yi nasara ba. To alhamdulillah dai muna yi da mutanen kuma ina ƙara ino jaddadawa nan cewa duk da wani da ya kawo mana wani ino jawabi na ko wani abu dai na sirri insha Allah haka ne kuma ba yi da zai asirin ne tono cewa shi ya bada.
To kamar yadda aka ce wannan aikin da dole ne aka fuskanci hatsarka kafin mu daga san mutuwa shine kaman irin wadai kalowe musamman ma na irin barazana da ake ruku jami'an ku.
Eh to ai da mu haka ne, duk wani jami'an mu da ya shiga wannan aikin ya riga ya sa ku hatsari ciki kuma mun dauka za mu yi. To muna da iya kokarin mu, muna kuma akwai abubuwan da ya kamata a yi kuma abubuwan da ya kamata a lura da su in za a je aiki ko ana cikin aikin. So insha Allah muna lura da duk irin waɗannan abubuwan da kuma roƙon Allah, Allah no duk shi ne Allah na taimaka mana kuma dai ino ba wani matsala insha Allah.
Kamar yadda ka faɗa suna canza dabaru da sabon sakan nan, wasu ba kan ce wasu ka koye magunguna to wasu ma da sabon sakan nan, kamar binciken ku waɗanne hanyoyin rubuta labarai da aka faɗe su ba kamar wani dabaru suke canza.
To akwai hanyoyi da yawa kamar yadda ko ino masu tawowa da shi za ka ce wani ino mutum kila a mota in zai tawo da shi zai sa ni cikin ino wannan ba wai kai ba za su nuna ba dai ba za su bayyana abun ba. To kuma duk yana da cikin aikin mu, mu ne za mu je mu bincika mu sani irin salolin dai da suke yi abuwa ko a gida ne ko a hanya ne ko daga ko ina.
Kamar da duba kwanan akwai inda aka nuna cewa an kama wasu aina ko kama su bayan nan kana wanda an bayyana kuma da su sannan wanda magunguna ne ma yanzu aka fi ta'ammuli da su
an kama wasu aina
a misali a jihar Adamawa wannan kafin yaba kuma da kace akwai ko samu nasara bayan shin mai kana ne ko kuma ko
sai akwai mayankan akwai no kasuwan Jambutu nan akwai kasuwan Yola da duk wurare da kuma gurin da kina duk dai ba wuri ɗaya bane ba so gaskiya dai sabar wiwi shine mafi yawa saban da su akwai su mai rubu kwayoyin nan kamar su tramadol akwai su shulishu akwai su D5 duk da waɗannan abinda suka fi yawa kenan
to masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu kawo maku kashi na uku a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke ɗauka kan yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun ƙwayoyi yanzu a madadin Ibrahim Abdul Aziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin ni Binta Esero nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan to kar a sha kwaya
to a gaida Binta yau kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
yayin da ake shirye-shiryen gudanar da babban bikin kamun kifi na Argungu na shekarar 2020 a jihar Kebbi, Najeriya.
Sashen Hausa na muryar Amurka shi ma ya shirya tsaf zai yi tattaki har zuwa can Argungun domin kawo muku rahotanni da hirarraki cikin hotuna da bidiyo akan wannan kasaitaccen bikin na ƙasa da ƙasa
wanda zai hada da wasannin gargajiya da na zamani har da kaɗe-kaɗe da raye-raye baya ga gasar ta kamun kifi.
Ku dai ku kasance tare da Sashen Hausa na muryar Amurka a tsakanin ranakun 11 zuwa 14 na watan Maris domin samun labarai akan wannan kasaitaccen biki na kamun kifi na Argungun da dumudumin su.
Don haka kada ku bari a baku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To wannan haka yake yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kawo mana shirin jaridan Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar The Punch kamar sauran jaridun da The Punch ta rawaito cewa yanzu haka gwamnatocin jihohin Lagos da kuma Ogun sun gano akalla mutane 100 da ake kyautata cewa sun yi mu'amala da dan kasar Italian nan da kebe bayan an same shi da cutar coronavirus a birnin Lagos. Dan kasar Italian wanda ya shigo birnin Lagos ta kamfanin jiragen saman Turkiya ta babban filin jirgin saman kasa da kasa wato Murtala Muhammad yana aiki ne da wani kamfanin siminti mai suna Lafash kuma a kawo yanzu gwamnatocin jihohin guda biyu wato Lagos da Ogun kamar da kwamishinan lafiya ta Lagos Professor Akin Abayomi ya shaida wa yan jaridu sun gano mutane kusan 100 da suka yi mu'amala na ƙuddaƙul ko kuma na nesa da wanda ake kyautata cewa yana da wannan cuta. Sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka majalisar wakilai a Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike game da zargin da ake cewa za a karkatar da wasu dala miliyan 308 da aka gano na tsohon shugaban Najeriya marigayi Jonathan Sani Abacha wanda gwamnati ta ce za ta yi amfani da shi wajen gina hanyoyi ga Ibadan zuwa Lagos da kuma Abuja zuwa Kano da kuma gada na biyu na Niger Bridge. Ita kuwa jaridar ne da shi daya daga cikin manyan labaran tana cewa an samu ruwan farko a birnin tarayyar Najeriya a Abuja alamun da ke nuna cewa damunan bara ba su sauka da wuri kenan kamar da jaridar ta yi bayani kodayake kuma cewa jaridar Rosman bai karaɗe sassa daban-daban na birnin tarayyar ba amma kuma wasu angwanni da suka samu ruwan sun bayyana jin daɗin su da saukar ruwan ganin yadda ake fama da tsananin zafi a birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma wasu sassa daban-daban na Najeriya. sai kuma jaridar da Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa kokarin da kasar Sin wato China ke yi na ƙara samun baki zuwa kasar a lokacin da take fama da cutar corona wato COVID-19 kasar ta China ta yi alƙawarin ƙara yawan izinin shiga kasar ga 'yan kasuwar Najeriya jaridar Vanguard ta ruwaito jakadar kasar Sin a Najeriya na bayyana hakan a wajen wani taro da aka shirya tsakanin 'yan kasuwar kasar China da kuma Najeriya a birnin Abuja sai dai a cewar jaridar din da wannan tayi daga kasar ta China ɗan kasuwar Najeriya na ɗari-ɗari ganin yadda cutar ta coronavirus ke ci gaba da halaga mutane a kasar ta China da kuma wasu sassa na duniya. Har yanzu dai muna jaridar da Vanguard jaridar ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na ba da umarni a gudanar da bincike akan wasu jami'an tsaro da aka ce sun bari an yi tsoma ga motocin man fetur 295 daga cewa gwamnati ta ba da umarnin rufe kan iyakokin Najeriya. Jaridar Vanguard ta bayyana kakakin shugaban kasa Chifemi Adishina na cewa tuni shugaban kasa ya bada umarnin dakatar da wayannan jami'an tsaro da kuma gudanar da bincike a kansu da kurfanar da su a gaban kuliya domin zama izina ga sauran jami'an tsaron da ke wasa da aikin su akan iyakokin Najeriya. Barunye Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
To madalla gaida baban gida Jibrin, yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu sauraro ki kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Uzaini My Heart bakon sani na ka jihar Kati na Najeriya. A yau zan bada ra'ayina ne ga musamman gwamnatin Najeriya. Ya kamata ta samu al'umma aiki, saboda rashin aiki shi ne ke kawo intaja.
Assalamu alaikum zan yi magana uba kankan direban trailer da ke garin Magana Gumo. Allah ra'ayina ne yake so ku ga mana shugaban kasa don Allah. Ya zan tsaya zai mutane aiki. Ya kamata yi aiki duk mutumin da da ne ya kama shi a hukunta shi amma maganar a ce za a sa rigar kariya ya dan majalisa bai dace ba.
Sunana Yusuf Maulai da Gwalalo a jihar Bauchi.
Sunana Usman Dogo Madaka Rafi na kwalgwamnan jihar Niger Nigeria. Ina kira da gwamnatin jihar Niger kan abubuwan da suke faruwa yankin nasin da suka zo suka fice da iyayen mutane a ƙasar a karamin kuma Rafi gaskiya abin ya yi yawa. Muna kira da gwamnatin jihar Niger ko da ce ba abin da suka iya yi ya kamata a kawo mamu jami'an tsaro yanda yankin nasu suke bin mutane da masina suna kama mutane kamar kaji.
Assalamu alaikum muryar Amurka, mai magana Yusuf Tela mai hula. Gaskiya ina mai goyon bayan gwamnatin jihar Kano yanda ta ɗauki matakin hana almajirai barana. Gaskiya hana baranan da aka hana almajirai ci gaba ne ga al'ummar musulmi da fara da gwamnatin arewacin Najeriya su ɗauki irin makamancin wannan matakin.
To madalla da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaicen kasar Italiya a jiya Lahadi ta ba da sanarwar cewa adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya karu da kashi 50 cikin 100 a cikin kwana ɗaya yayin da aka killace garuruwa da ƙauyuka 11 a arewacin kasar. Da daren jiya Lahadi jami'an lafiya a jihar Washington ta nan Amurka sun bayyana cewa an samu mutum na biyu da ya rasa ransa a sanadiyar cutar coronavirus. Masu bincike sun ce mai yiwuwa cutar ta yi ta yaduwa na tsawon kwanaki makonni a sashen mai yawa na Seattle ba tare da an gano ba. Ƙasa da sa'o'i 24 bayan da Amurka da wakilan mayakan Taliban suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma a Doha, babu batun aiwatar da yarjejeniyar ya karci ƙasa.
To madalla, kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga abokin aiki Muhammad Aminu Joli wanda mahaifinsa ya rasu a jiya Lahadi a birnin Kano. Allah jikansa ya gafarta mana kuma jiye. To yanzu kuma haka ma muna taya ango da amarya Farid Isa Madawaki da Hafsar Abubakar wanda aka daura auren su ranar Asabar a garin Kwantagoran Murna. Allah ya bada zaman lafiya da zuriya daye ba. Masu sauraro nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jiyo sirga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta za a ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin shirin. Yanzu a madadin Aisha Salihu da ta na gabatarwa sai Salamun Abu wanda ya bada umarni. Dama injiniyan mu ne Jimmy Cook, Mr. Phil Hashi kuma yake cewa Assalamu alaikum.